أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatin rahma @yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 7 ga watan Safar na shekara ta 1444 bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 4 ga watan Satumba na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Tsigir Safin da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jiya mun fara magana akan fadar Allah subhanahu wata'ala, wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Idan muka faɗi matsayin ɗan adam a gurin Allah subhanahu wata'ala da darajar da yake da ita, da yadda Allah subhanahu wata'ala ya karrama shi tun daga lokacin halittar ɗan adam na farko, da irin fifikon da Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi, da karamci da ya masa, da ɗaukaka darajarsa da ya sa mala'iku suka yi masa sujjada bayan ya halicce shi da hannunsa, ya kuma busa masa daga ruhinsa, to haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya darajar ɗan adam har a tsakankanin mala'iku. Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu girman ɗan adam da darajarsa, ya umarce su da su yi masa sujjada, kuma duka suka yi masa sujjada banda Iblis, wanda shi ya ɗauki wata matsaya ta ƙulla gaba da ƙiyayya da ɗan adam, wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsine masa akan wannan. Wannan ɗan adam Ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara nuna wato girmansa da matsayinsa, da yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya hore masa komai da ke gani a faɗin duniya. Ɗan adam shi ne a matsayin shugaba wanda yake sarrafa waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa domin amfaninsa, domin gyaran al'amarinsa. Kowane abu da kake gani a bayan duniya, wato a faɗin duniya, Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da shi ne, ya saka shi, ya fasalta shi gwargwadon buƙatar ɗan adam da kuma amfaninsa. Allah subhanahu wata'ala yana cewa Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ard وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله مدعوك كنسلكي كتشوا. Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa, ya saukar da ruwa daga sama, ta hanyar sa ya fitar da ƴaƴan itatuwa domin arzutawa gare ku, sannan kuma ya hore muku jiragen ƙasa don su yi gudu a cikin ruwa, a cikin kogi da umarninsa, sannan ya hore muku ƙoramu, ya hore muku rana da wata tutur, sannan kuma ya hore muku dare, wato dare da yini, sannan wa atakum min kulli ma sa'altum, ya ba ku daga dukkan wani abu da kuka roke shi. Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, idan ko da za, wato ko da za ku kirga, za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba. Lalle dan adam mai yawan zalunci ne, mai yawan butulci. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa laqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وبنجي يجي حقيقة من كرم يا إن آدم مكدوكيسو akan ababan hawa a tudu da kuma a cikin ruwa, muka azurta su daga dadadan abubuwa, muka fifita su akan da dama daga cikin abin da muka halitta, fifitawa ta musamman. Hakanan a wani guri Ubangiji yake cewa Allahu alladhi sakhara lakum al-fulka, Allahu alladhi sakhara lakum al-bahra litajri al-fulku fihi bi'amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ubangiji ya hore muku wato kogi, litajri al-fulku fihi bi'amrihi, saboda jiragen ruwa su rika tafiya a cikin sa da umarnin sa. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون دومنكم كوني مفللسا سنن دومنكم والله غوديا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من الله سبحانه وتعالى يهوري مكو ابين دكي cikin sammai da abin dake kasa gaba daya duk daga gare shi ne. Inna fi zalika laayat liqaumin yatafakkarun, lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke tintintini. Hakanan a wani guri Ubangiji subhanahu wataala yace alam taraw أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أشيبك با الله سبحانه وتعالى يا هولي مكو أبندك يتكين سميد أبندك يكسع سنة وأسبغ عليكم نعمه يقرار مكو نئمو من سنة ظاهري دي نبادي واتو نسل لي دي نبوي وانا إتتشي با واتو مكان دان أدم شيني مطين دان أدم دا الله سبحانه وتعالى يسنيا a cikin wannan duniya, kuma ita ce alakar sa da abubuwan da suke cikin wannan duniya gaba daya. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya dan adam ya fi dukkan wasu abubuwa da Ubangiji subhanahu wataala ya halitta, ya ba shi irin wannan matsayi duk da kankantar wato halittarsa. Idan ka kwatanta shi da manya-manyan halittu da Ubangiji subhanahu wataala yayi, sirrin wannan shine Ubangiji subhanahu wataala ya busa masa ruhinsa, yace khalaqtu bi yadayya, abinda na halitta da hannuna, wa nafakhtu fihi min ruhi, na kuma busa masa ruhina. To haka Ubangiji subhanahu wataala yayi dan adam, kuma ya sanya shi a shirye yake, wato ya shirya shi sai da zai iya daukan amanar da Allah subhanahu wataala zai dora masa. Babbar amana, amana ta wato bin dokokin Allah na yi kaza bar kaza, wanda Ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin ta, inda yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Lalle mun bujiro da amana ga sammai da kasa da duwar watsu, fa abaina an yahmilnaha, sai suka yadda su dauka, wa ashfaqna minha, suka tsorata, wa hamalaha al-insan, amma dan adam yace ya ji ya gani shi ya dauka, innahu kana zaluman jahula, lalle dan adam ya tabbata mai yawan zaluntar kansa, mai yawan jahilci. Wannan wato daukar amana da dan adam yayi ya nuna cewa a shirye yake zai iya rakon wannan amana da Allah ya dora masa. To shine sai Ubangiji subhanahu wataala ya ce, to makomarka tana hannunka, masirinka yanzu yana hannunka. Bayan Ubangiji subhanahu wataala ya hore masa sanin hanyoyi na shiriya da kuma hanyoyi na bata, Allah ya nuna masa hanyoyin da zai bi ya shiriya da kuma hanyar da zai bi ya bata. Ubangiji subhanahu wataala ya ce, inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura, lalle mun nuna wa dan adam hanya, ko dai ya zanto mai godiya ta hanyar yabe Allah subhanahu wataala ya bauta masa, ko kuma ya zama mai butulci ta hanyar ya kafirce wa Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya ce, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda kuma ya ga dama ya butulci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ala ce hakika wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ransa, to wannan ya rabauta, wanda kuma ya turbide ta da saban Allah, ya binne ta da saban Allah, to wannan kuma ya tabe. Allah ce, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, in kun kyautata dan kanku, haka nan in kun muna na ma dan kanku, من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بذلام ذي العبيد wanda duk yayi aiki na kwarai to yayi dan kansa haka nan wanda ya mula da aikin sa shi ma dan kansa ubangiji ba mai zalintar bayi bane ubangiji subhanahu wa ta'ala ya danka wa dan adam ragama ya bashi basira ya duba ya gani me ya kamata ya zaba ce balil insanu ala nafsihi basira Allah ce ba haka bane dan adam mai basira ne a karan kansa wato shi karan kansa ubangiji ya bashi irada ya bashi hankali ya bashi fahimta zai iya sanin cewa abinda yake yi mai kyau ne ko ba mai kyau bane saboda haka dan haka musulunci ya daukaka darajar dan adam ya nuna cewa dan adam mutum ne wanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi asalin shi da yunku da kuma wato ya halicce shi daga duban mani amma kuma ubangiji subhanahu wataala bai barshi sakaka ba ya bashi umarni ya hana shi ya ce yi kaza ya ce yi bar kaza ubangiji subhanahu wataala ya ce ya hasabul insan an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta alati ashaydan adam yana tsammanin mu barshi sakaka haka nan ba umarni ba hani ba yi ba bari alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ashayda bai kasance dugon maniyyi da ake zubawa a mahaifa ba thumma kana alaqatan sannan ya zanto gudan jini fa khalaqa fa sawwa ubangiji ya halicce shi ya daidaita shi alaysa dhalika ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha ya halicci dan adam wato ya halicci nau'i biyu na dan adam daga gare shi adh-dhakara wal untha namiji da mace alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta ashe wannan ba mai iko bane bisa rayuwar matattu babu shakka yana da wannan iko afa hasibtum annama khalaqnakum abathan وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أشير كنا زمان منهل تشيكو دومين واسا وأنكم إلينا لا ترجعون شو أبضاكو داوزوا قليم با فتعالى الله الملك الحق لأشي ألا سيكينا غسكيا يا لوككا بابو أبن بوتاني غسكيا سيشي shine ubangijin al'arshi mai karamci saboda haka ubangiji subhanahu wataala bai yi halicci sama da ƙasa da dan adam ba abinda yake cikin ta ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fawailul ladhina kafaru minan nar Allah ya ce ba halicci sama da ƙasa da abinda yake tsakanin su haka kawai a banza ba ba halicce su batilan a banza ba ubangiji ya ce wannan zato ne na kafirai kafirai ne suke irin wannan zato Allah ya yi su haka kawai ba da manufa ba to haka nan ubangiji subhanahu wataala bai bar dan adam haka ba ya aiko masa da annabawa ya sauka masa da littattafai ya nuna masa abin da ya dace ya bi da abin da ya kamata ya bari ubangiji subhanahu wataala bai sa masa kukumi a wuyansa ba bai daure hannayensa ba bai dabai bai kafafuwansa ba ubangiji subhanahu wataala ya sake shi amma kuma ya nuna masa abin da yake hanya ce ta kwarai bai bar shi da wasu kawai su rika wasa da hankalinsa ba ya gaya masa abin da ya dace kai tsaye ga abin da ya kamata yi Allah ya yi magana da dan adam kai tsaye yace ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه haka ubangiji yayi ta magana da dan adam kai tsaye yana gaya masa abin da ya kamace shi da abin da ya kamata ya guje masa domin ya zanto yayi rayuwa da take ta sha bamban da sauran halittu da Allah subhanahu wataala ya tare da shi saboda ya samu daukakar da Allah subhanahu wataala ya nufe shi da ita ya karrama shi da ita cewa laqad karramna bani adam wannan karamci ya ci gaba da zama tare da shi ubangiji so mai karamci ne kuma ya masa karamci karamcin da har wasu daga cikin halittu kamar iblis suka yi rakami masa hasada akan sa أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Saboda haka dan Adam zai ci gaba da tsare wannan matsayi nashi idan ya ci gaba da tsare dokokin Allah, yayin da ya watsi da dokokin Allah, to sai ya zanto mafi kaskancin kaskantattu, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu ssalihati falahum ajrun ghayru mamnun.
To malam Allah ya saka da alkhairi. Tambayar ta farko a yau ta zo daga wacce take cewa, malam, idan ma'aurata suka daɗe da yin aure har Allah ya ba su ƴaƴa suka girma kuma ya bai wa ƴaƴan nan sana'a, to malam shikenan nauyin mahaifiyarsu ya koma kan ƴaƴanta kenan. Take cewa malam tana buƙatar a tunatarwa ga maza kan sauke haƙƙin da Allah ya ɗora musu.
Mace, Ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci cewa a kula da ita, sawa'un tana ya ce ko tana uwa ko tana mata, don tana ɗaya ba ta da waɗanda da miji ‘ya’yanta za su kula da ita, idan tana uwa idan tana ɗaya ubanta zai kula da ita, in tana uwa ba ta da miji ‘ya’yanta za su kula da ita, in tana da miji mijinta zai kula da ita. Saboda haka ciyar da mace yana wuyan mijinta, matuƙar dai mijinta na nan da rai, baya kan mahaifiyarta, baya kan uwanta, baya kan ‘ya’yanta, sai idan ya zanto mijin nata ba shi da abin da zai iya ciyar da ita, to sai ciyarwarta ta koma kan wurin ‘ya’yanta. Amma in dai yana da abin da zai ciyar da ita, to wannan wajibi ne a kan sai ya ciyar da ita, ba ‘ya’yanta ne za su ciyar da ita ba. Shi ya wajaba ya ciyar da ita. Allah subhanahu wata'ala ce, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah. Wato, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, ma'abucin yalwa ya ciyar daga yalwarsa, wato ya ciyar gwargwadon yalwar da Allah ya bashi. Wa man qudira alayhi rizquhu, wanda aka kuntata masa a arzikinsa kuma, Allah ya ce to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi, wato abin da Allah ya hore mishi. Saboda haka wajibi ne akan miji ciyar da matarsa, barinta ba tare da kula da cinta da shanta da turarta ba, da gurin zamanta da lafiyarta, wannan tozarta haƙƙin da yake wuyansa ne, kuma wannan gagarumin laifi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul, ya ishi mutum laifi wato a gurin Allah ya tozarta tozarta waɗanda nauyinsa yake wuyansa. Saboda haka ba haƙƙin ɗa ba ne ya ciyar da uwarsa idan ya zanto ubansa ko mijinta yana da abin da zai ciyar da ita, yayin da ya zanto mahaifinsa ba shi da abin da zai iya riƙe uwarsa saboda rashi ko kuma saboda rashin lafiya ko saboda tsufa, ba zai iya sana'a da ta riƙe masa gidansa ba, ba ta riƙe masa mahaifiyarsu ba, to wajibi ne shi ɗa ya ciyar da mahaifiyarsa ya ciyar da mahaifinsa.
Sai wannan yake cewa, malam, ƙasar ce ta same shi yana kan tafiya, bai kuma samu ya yi ba har ya sauka a garin da zai je, shi ne ke tambaya, malam, cika sallah zai yi ko kuma ƙasar ne zai yi?
Idan ya iso gari lokacinta bai fita ba, misali hanya azahar ta same shi, amma bai tsaya ya yi ba har ya shigo gari kuma lokacin azahar ɗin bai fita ba, to zai yi ta cikakkiya ta zaman gida. Amma idan lokacinta ya riga ya fita, wani dalili ya hana shi ya yi, bai samu damar tsayawa ba saboda ko wataƙila tsoro ko wani abu, har ya shigo gari, to zai yi ramin lokacin ta ya fita, wato ya shigo amma lokacin azahar ya fita, to anan zai yi ta ƙasar ne. Haka ita da sallah ana rama ta gwargwadon yadda ta kama mutum, in ta kama shi a matsayin sallar gida, to ko ya yi tafiya inda bin shi ba shi ake, zai yi ta ta gida ne. In kuma ta zama bashi lokacin yana halin tafiya ya zo gida, to zai yi ta ƙasar ne. In kuma ya zo gida lokaci bai fita ba, to zai yi ta cikakkiya, saboda har a wannan lokacin yana nan a matsayin sallar wannan lokaci, saboda ka zai yi ta cikakkiya tunda bai yi ta a hanya ba, zai cika sallarsa.
Sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa, da sallar asuba ne malam mutum ya shigo masallaci lokacin an yi assalatu, kuma ana ba da minti uku kafin a tayar da sallah shi mal zai raka tayin fajr ne a lokacin da farko ko kuwa zai yi sayyafi masjid ne sai daga baya ya raka tayin fajr din ikita lokacin kuma yana so ya yi duka biyan saboda an ce sayyafi masjid tana cikin ratiban nafila kuma baya so ya rasa lokacin kuma baya sa mallan shin yayi kamata yayi
to na farko zan gara masa tahiyatul masjid ba ta cikin rawatib bata cikin rawatib baka ta al-fajr ita ce cikin rawatib amma bata banda tahiyatul masjid abinda ake cewa tahiyatul masjid ita ce raka'a biyu da mutum zai yi a masallaci kafin ya zauna ita ake cewa tahiyatul masjid saboda haka duk sanda aka samu raka'a biyu kafin mutum ya zauna a cikin masallaci to ya samu abinda ake kira tahiyatul masjid sawa'un nafila ce mutlaka ko kuma a wata nafila ce da ake yi a daidai lokacin yayi ta kamar mutumin da ya shiga bayan an kira sallar alwatu bayan huduwar alfijir an kira sallar asuba ya shiga masallaci to kaga zai yi raka'atay alfajiri idan bai yi a gida ba to wani raka'atay alfajiri da zai yi tana nan a raka'atay alfajiri kuma ita ce tahiyatul masjid din tunda an samu raka'a biyu yanzu kafin ya zauna wacce raka'a biyu aka samu ita ce wannan raka'atay alfajr din da yayi saboda ka ita tahiyatul masjid ba wata sallah ce da take cin gashin kanta dole sai an yi ta daban ba inda za a samu raka'a biyu misali ka shiga masallaci liman yana sallah ya kabbara sallah kaga za ka shiga sallah kai tsaye to in aka yi sallah ba za a ce ka zauna ba sai ka tashi kai raka'a biyu da ka samu sallar farilla a cikin masallaci ka samu waɗannan raka'o'i da ake bukata mai raka'a hudu ce ma ka samu raka'a hudu cikakkiya saboda ka babu kuma wata farilla wata tahiyatul masjid take kanka dama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu to wannan raka'a biyun ta samu yayin da kai tahiyatul masjid saboda ka ba wasu raka'o'i ne daban da tahiyatul masjid inda zaka yi a cikin masallaci ba in kai tahiyatul masjid kai tahiyatul masjid sannan kuma sun zamo isu ne raka'a abin kai in ka shiga kai raka'atay alfajr kai raka'atay alfajr kuma su ne tahiyatul masjid din a lokaci guda sannan kuma tahiyatul masjid ba ita ba ta cikin rawatib yadda kake cewa
to ne kita mallan idan mutum ya kade ma ya fansa da mota bisa kuskure akan titi har ya mutu shin za a raba gado da shi
idan har ya tabbata kuskuren ne an tabbatar da cewa bisa kuskure ne wanda ba zai hana shi cin gado ba daman kisan da yake hana cin gado shine kisan da aka yi na ganganci wato ya yi haka ne dan ya ci gado da wuri yana ga kamar mahaifinsa ya ki rasuwa ya yi tsawon rai shi kuma yana son a bashi dukiyar nan ya ci gaba da harkarsa saboda aka yi sanadiyar mutuwar ubansa to shine sai a hana shi gado yake cewa duk wani wanda ya gaggauto da wani abu haƙƙinsa kafin lokacinsa to sai a yi masa hukuma da haramta masa haƙƙin saboda ka inda yana gado haƙƙinsa ne amma ya ƙarin gaggauto shi kafin lokacinsa ya yi to shi kenan sai a yi masa hukuma da hana shi man ta'ajjala shay'in qabla awanihi uqima bi hirmanihi in ya tabbata kuskure ne wannan kuma ba zai hana ya ci gadonsa ba
so ne yake cewa mallan menene hukuncin wanda ya yi wa wani kazafi da cewar ya mutu har ya ɗau hoton sai ɗora a kafafen sada zumunta na zamani
to wannan ba shi ake kira kazafi ba kazafi shi ne mutum ya jefi wani da zina namiji ko mace kira shi mazinaci to wannan shi ake kira kazafi amma da ya ɗora hotonsa ya ce ya mutu alhalin bai mutu ba wannan sunanta ƙarya ba ƙazafi ba saboda shi ƙazafi yana da hukuncinsa har yana da haddi da ake wa mutum wulala 80 idan mutum ya yi wa wani ƙazafin zina alhalin bai yi zina ba ya ce masa mazinaci ko ya ce ya gan shi yana zina alhalin ƙarya yake in ya kasa kawo shaidu guda huɗu da za su tabbatar da sun gani ana yi to wani za a yi masa wulala 80 shi yake cewa ƙazafi amma ƙarya ita ba ta da haddi la iyaka sabo ne babba laifi ne babba ce fa na ja'alla anatallahi alal kadhibi maƙaryata sa la'anar Allah ta tabbata akan su. Zaka wanda yake ƙarya yana yin ƙarya to zai ta jan shi ne zuwa ga saban Allah. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaban. Ce na hane ku da ƙarya, domin ƙarya tana jagoranci zuwa ga fajirci, fajirci kuma yana jan mutum zuwa ga wuta. Mutum ba zai gushe ba yana ƙarya, yana kirdadin ƙarya har sai a rubuta shi maƙaryaci, babban maƙaryaci a gurin Allah. Hadisi ne sahihi da Bukhari da Muslim suka rubuto shi daga Abdullahi ibn Mas'ud. Saboda wannan abin da ya yi na sa hoton wani ya ce ya mutu kuma ƙarya yake, ya san kuma ƙarya yake yi, to wannan ƙarya ya yi kuma yana da laifin maƙaryata, sai ya tuba ya koma ga Allah ya nemi yafiyar Allah subhanahu wataala da gafararsa.
Sai ne tambaya na gaba, shi kuma yake cewa malam, menene matsayin bashi da yaro zai bai wa mahaifinsa domin ya ciyar da su a musulunci?
Ma'ana ya bashi bashi kuma ya ciyar da shi ɗan ya ba ubansa bashi kuma uban ya abinci ya ci, wannan kwan-gwamakon bai haka. Uba in yana da abin da zai riƙe kansa, to ba wajibi ba ne akan ɗa ya ciyar da shi, sai dai kyautata masa abinda Allah ya ce wa bil walidaini ihsanan, sai dai kyautatawa shi zai yi masa, ya yi masa abinda zai faranta masa rai, ya daɗaɗa masa rai, ya bi umarninsa, ya kuce wa abinda zai sa shi fushi da baƙin da damuwa. Ciyar da shi kuma in ya yi wannan ihsani ne yana cikin kyautatawa. Idan ba shi da abinda zai ciyar da kansa, to wajibin ɗa ne ciyar da ubansa. Wajibi ne in ɗan yana da abinda zai ciyar da mahaifinsa, wajibi ne akan sai ciyar da mahaifinsa. Saboda kaga idan ɗan yana da shi uban ba ya da shi, to ba lance zai ba shi ba. A nan haƙƙi ne akan sai ya ɗauki abinci da zai ci da zai ishe shi ya ba shi. Saboda ba maganar ya ba shi rance, ya zai ba shi rance kuma ya ce shi har ila yau yana ƙarƙashinsa yana ci. Yaro ya zarar ya balaga, to ciyarwa da ubansa ta zama ba farali a kansa ba. Inda yaro ya balaga zai iya fita ya nemi abinci, zai iya yin aikin ƙarfi ya samu abin da zai ci, to a nan ubansa sai dai kawai kyautata masa ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsa don dai kawai ya kyautata masa, amma ba dai yana wajibi ba. To ta yaya kuma zai ce har ya ranta masa kuɗi kuma ya ciyar da shi? Wani lokacin ciyarwa ma da zai masa wajibi ba ce, kuma shi a kan sauciyarwa take ba a kan ubansa ba.
Sai wannan saƙon shi kuma yake cewa malami ta ce sahihiyar magana game da tsawa wato ar-ra'd, ya ce cewa wasu sukan ce duwatsu ne suke haɗuwa, wasu kuma suke mala'ika ne yake yin tsawar, kuma takan iya faɗuwa akan mutum ko akan gida ko akan wani abu daban. Ya ce a kudanar da wani mutum ma ya mutu a jeji, aka ce tsawa ce ta faɗuwa kansa domin an ga rigarsa ta kyakkyace ko babu rauni a jikinsa.
To ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa Yahudawa sun zo sun tambayi, hadisi na cikin Muslim Imam Ahmad, sai Yahudawa sun zo sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce Abu al-Qasim me zaka ce game da ar-ra'd, yace tsawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ar-ra'd wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wata'ala da ya wakilta shi da as-sahab, a hannunsa akwai bulalu na wuta, yana gargaɗa wato ya soku sahaba haithu sha'a, yana gargaɗa wannan girgije inda ya ga dama. Suka ce to me za ka ce game da sautin da muke ji? Ya ce sautin sani da yake yi wa waɗannan girgije tsawa da shi. Wannan hadisi ne tabbatacce, kuma wannan bai saba wa cewa tsawa kamar yadda wasu daga cikin magabata suke faɗa cewa wato ajram wasu manyan halittu ne a sama da suke gogar juna, kamar ka ce wayoyin wuta ne da negative da positive su haɗu za su yi sparking. Wannan tartsatsi da zai fita saboda haɗuwar positive da negative zai yiwu ya zanto waɗannan ajram ɗin saboda azaktul hawa, saboda wato dannawar iska da take yi a sararin samaniya za waɗannan abu su haɗu sai su zanga fitar da wannan tsawa ko kuma wannan walƙiya da take fita da tsakaninsu. so wannan ba zai saba da wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, kamar yadda Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake faɗa, cewa ba zai saba ba ko wani motsi da yake faruwa a sama. To akwai ayyuka na mala'iku da Allah ya rarraba musu, akwai mala'iku da suke kula, mala'ikan da akwai malakul jibal da yake kula da duwatsu, duk wani abin da kake ga yana faruwa da dutse, to daga aikin wannan mala'ikan ne da Allah ya wakilta. Akwai malakul sahab wanda yake kula da girgije, kamar wadannan mala'iku da aka ce ke kula da girgije, don haka duk wani abin da ya faru tare da wannan girgije din da abin da zai faru na tsawa din da abin da zai faru, duk daga aikin wannan mala'ikan ne, daga cikin aikin sa ne haduwar waɗannan abubuwan su fitar da wannan iska, wato su fitar da wannan walƙiyar ko su fitar da wannan ƙara. Sauraka walƙiya ko kuma ar-ra'at, wannan tsawa sauti ne na mala'iku, na mala'ikan, sannan kuma a daidai lokacin har ila yau haduwar waɗannan abubuwa za ta iya bada wannan haske da wannan walƙiya da za a iya gani. Allah ya ce yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iq fa yusibu biha man yasha'u min 'ibadihi wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shahidu shadidul mihal. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, ar-ra'du wato tsawa tana yin tasbihi tare da gode ubangijinta. Saboda sautin mala'ikan zai zama sauti ne a lokacin da kuma yake bada sauti tasbihi ne har ila yau ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan mala'iku su ma suna tasbihi tare da gode masa saboda tsoransa. Wa yursilu sawa'iq, Allah yana aiko da tsawa ta hanyar wannan walƙiyar, ta hanyar wannan ra'ad din Allah ya aiko da tsawa, wannan tsawar kuma tana iya samun wanda Allah ya ga dama ta samu daga cikin bayinsa. Shi ne za ta ce za ka ga ta faɗo ta halaka wani, kamar yadda yake cewa an ga wani shi tsawa ce ta faɗo ta halaka shi, wanda duk zai yiwu ubangiji ya faɗi haka. Wa yusibu biha man yasha'u min ibadihi, ya samu wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da wannan tsawar.
Na'am. Wannan ke ta malam, ta yaya ake gane ciwon kambun baka, kuma idan an gane menene mafita?
To shi kambun baka, abinda ake nufi da kambun baka shine wata halitta ce da Allah subhanahu wataala yake yin wasu mutane da ita, ba wai su suke yi wa kansu wannan abu ba, ba kuma su suke jawo musu kansu, a'a halitta ce da Allah yake yi ga dama yake yin wasu da ita. Idan suka ga abu ya ba su sha'awa suka yabe shi ba tare da sa Allah a cikin maganarsu ba, to sai abin ya samu matsala. To waɗannan mutane ana samun su a cikin mutanen kirki, ana samun su a cikin mutanen banza, sai wata halitta ce da Allah yake yin mutum da ita, ba wai shi yake wa kansa ba. Yasa ake so duk sanda ka ga abu ya baka sha'awa to ka ce masha Allah tabarakallah, to ka kawo Allah subhanahu wataala cikin abun yayin da ka kalla, kai kawai kada ka yaba, ka ce kai abin da yana da kyau, kai abin da ya birge ni, ba tare da cewa masha Allah ko tabarakallah ba. To kambun baka anan yake faruwa, yayin da mutum zai gani, mu da Larabci muna kiran shi, da Hausa muna ce masa kambun baka, muna danganta abin da baki, saboda mutum yakan fitar da yabo ne da sautinsa da bakinsa. Amma Larabawa sukan kira ta al-ainu, wato sukan danganta abin da ido, saboda sai ido ya gani ne ya bashi sha'awa sannan baki ya furci. Saboda shi baki yana yin wato yana tafintan abin da ido ya gani ne, shi yasa suke dangantawa ido. Wanda bai ga abu ba to kaga ba maganar ma ya yabe shi, bai ga kansa ba balle ya yabe shi. Sau haka sukan kira abin al'ainu, annabi yana cewa al'ainu haqqun, kambun baka gaskiya ne. Walau kana shay'un sabiqa al-qadri la sabaqathu al'ainu, da akwai wani abin da zai rinjayi kaddara to da kambun baka ne. Wato da akwai wani abin da zai zama ga kaddara, abin da yake Allah ya kaddara kuma kambun baka zo canza shi, to da kambun baka ne. Sai dai ta kaddara ba abin da ke canza ta, Ubangiji kadai ne yake canza abin da ya kaddara. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab, shine yake shafe abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama. Amma ba kambun baka ba, to da akwai wani abin da zai canza kaddara to da kambun baka ne. Saboda kambun baka gaskiya ne, kuma ana samun wannan mutane na kwarai da shi, kamar yadda a cikin sahabbai aka samu wadanda suke da shi, har ma suka yi ma wani sahabi ya yi maɗan'uwansa sahabi kan bambaka, daga baya aka gano cewa shi ya yi. Ta ina aka gano, saboda an ji sanda yake furta yaban, yayin da ya ga wannan sahabi yana wanka ya cire kayansa, ya ga jikinsa kin kyakkyawan jiki, sai ya yabi jikin, to daga nan sai ya faɗi rashin lafiya. To tun daga lokacin sai da aka zo aka faɗi abin da ya faru, aiwa da ya gan shi yana wanka ya yaba ya yabi kyan jikinsa, to tun daga lokacin sai ɗaukan shi aka yi aka tafi da shi gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, dan mai ɗayanku zai riƙa kashe ɗan uwansa haka nan ba tare da hanki ba. Wato irin wannan kalma haka, ka yabi ɗan uwanka, ka yabi wani abu nashi ba tare da ka yi ka sa Allah a ciki ba, ai kamar kashe shi kake so kai. Annabi ya ce, lima yaqtulu ahadukum akhahu, dan mai ɗayanku zai abin da zai kashe ɗan uwansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa je ya alwala, ya yi ruwan da aka yi alwala da shi, a je a zuba ma shi wannan mai kambun baka a jikinsa. Saboda abinda ake cewa kambun baka kenan, kuma ta yadda ake gane shi ne a san cewa ga wani abu mai kyau, ga wani kuma ya yabe shi. Shi yasa wani lokaci mutane suke ganganci, kaga mutum an masa haihuwa, da zarar an masa haihuwa yaro jariri sai ɗauka jefa a Facebook, ko ya saka a DV ɗinsa na WhatsApp, shi kenan ya bi duniya. Baka san mutanen da za su ga yaron nan ba, baka san kuma irin kalmomin da za su yi ba. Ta yi mutanen kirki su gani su ce, masha Allah, tabarakallah, ka ga yaro ɗan kyakkyawa. Ta yi wani ya gani ya faɗa ba tare da yabo ba, kuma daga ƙarshe ka ga yaron ka yana ta laulayi, yana ta rashin lafiya, ka rasa ko menene. A halin kai ka jawo masa kambun baka da gangan ta hanyar wannan kafofin watsa labarai, wanda wasu suke amfani da su ta inda bai dace ba, ta hanyar shirme da rashin hankali. Saboda haka ba daidai ba ne mutum ya ɗauki ‘ya’yansa yana ta sa su a cikin Facebook kullum, shi ne ba ya da aikin yi sai wannan. To irin wannan kambun baka yana iya samun ɗanka ba tare da ka san masdar ɗinsa ba. Ka warware shi, shi ne a samu wanda ya yi kambun bakan, ba shi ruwa ya wanke jikinsa, wanke fuskarsa, cewa dakhilata izarihi, misali gefen izarinsa ko gefen taguwarsa, sannan a zo a kwara yawa ko a bawa shi wanda abin ya faru ya wanka da ruwan, wanda shi ne makarinsa kamar yadda sunna ta nuna. To kaga idan ka jefa ɗanka a cikin Facebook, ko ka jefa shi a cikin WhatsApp, ko ka sa shi a status, ya bi duniya, can wani ya yi masa kambun baka, ba kamar san ina yake ba bare, har ka iya a zaƙulo shi a ce ya yi abin da ake buƙata don a magance kambun bakan da ya samu ɗanka. Saboda haka irin wannan ya kamata a kula, ba wai an ce haramun ne ka sa ɗanka a cikin Facebook ko wani abu ba, amma a san yadda za a yi, a yi abin da zai zama na hankali, ba wanda zai zama na hauka ba.
Sai wannan yake ce malam yana kula da masallaci, shin ya halatta ya raba kuɗin sadakar mamaci biyu, ya ba da rabi a wajen addu'a mamaci da ake ta sadakar uku, ko ta bakwai, shi kuma ya riƙe rabin?
Shi aka ba shi zai riƙe rabin? To na farko dai, ita sadaka ga mamaci ba ta da lokaci, ba ta da rana, za a ce sai ya kwana uku sannan za a ba da sadaka don shi, ko a ce sai ya kwana bakwai. Wannan duka wani abu ne marar asali, marar tushe, wanda wasu suka ɗauka kamar addini ne, ba shi da asali cewa akwai wata sadakar uku ko bakwai. Abinda aka sani, shi mamaci da zarar ya rasu, to yana buƙatar addu'a. Shi yasa ake cewa a gaggauta yi masa sana'iza, a yi masa sallah, sallah na addu'o'i ne ake masa. In an kai shi kafin aka binne shi, kafin a watse, a yi masa addu'a. Sannan kuma duk sanda aka tuno da shi, ko aka tuno da wani aikin alkhairinsa, a yi masa addu'a. Wannan shi babban buƙatar mamaci, wannan kuma ba shi da lokaci, ko wani lokaci ana iya yi. Kana iya yi bayan salloli, kana iya yi bayan ka kai azumi, kana iya yi bayan ka yi wani aikin alkhairi. Mamaci ana iya yin sadaka, Allah ya kai ladan gare shi, suna ta zo ta tabbatar da cewa sadaka tana iya isa ga mamaci. Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyata ta rasu da ta samu damar magana da ta yi sadaka, Annabi ya ce ka yi sadaka ga mahaifiyarka. Sadaka mahaifiya ana iya, wato mamaci ana iya yin sadaka domin sa. To sadakar ba a sa mata rana ba, ba a sa mata lokaci ba, wannan al'ada ce da aka ɗauke ta kamar addini, aka ce uku, bakwai, arba'in. Wannan duka ba ya da asali, ba ya da tushe. Saboda haka duk sanda kike da bukatar ka yi wa mamaci sadaka kai masa, sannan a sani ba a yin sadaka daga dukiyar mamaci. Wasu mamaci zai rasu a duka daukar dukiyar sa, ai sadakar uku a dau dukiyar sa, ai sadakar bakwai, wannan ba halatta, haramun ne, kayan marayu ne. Duk wanda ya dauka yayi wannan tasarrufi to sani ya dauki kayan marayu ya tasarrufi da shi, inda ba a halatta masa ba, ya shiga karkashin darkon Ubangiji subhanahu wataala. Da ladina yaakuluna amwalal yatama zulman innama yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Haka baya halatta mutum ya kusanci dukiyar maraya sai da haƙƙinta. Allah ce wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan, kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da take mafi kyau, ba ma wai ta hanya mai kyau kadai ba, ta hanya da take mafi kyau. Saboda baya halatta bayan rasuwar mamaci a dukiyarsa a ce za a yi sadakar uku ko bakwai ko sadaka 40 da ita. Sannan idan har mutum ya fitar da dukiya ya ce zai yi sadaka da ita, to a yi sadaka da ita kada a nuna son zuciya. Mutum ya wawushe ya ce shi ya dau rabi ya ba wa wasu ne rabi, bai dace ba, shi da mai ba da dukiyar da zai san haka za ka yi ba zai baka ba. Saboda haka sai ka rarraba, kai ma ka shiga cikin mabukata. Ka ɗauka gwargwadon yadda ya dace ka ɗauka, ka ba wa saura su yi bukatar sa, amma kar ka nuna son zuciya, in haka ne a ce ka rike duka mana.
Sai shi kuma wanda yake ce mallam, menene hukuncin shagon da ba a rufe shi ranar Juma'a? Kasancewar a shagon su biyu ne, su wato su uku ne, sai biyu su je masallaci su dana su dawo su bar ɗaya, idan sun dawo kuma shi ma sai ya tafi masallacin, sai zama shagon ba a rufe shi ba baki ɗaya.
To abinda ake la'akari da shi shine masallaci da yake mafi kusa da wannan shagon. So a kada lokacin da wannan masallaci zai yi sallah, to dole ne duk wani wanda yake gurin bai yi sallar Juma'a ba, wajibi ne ya yi sallar Juma'a. Ba maganar cewa a bar wani alhalin ga wannan masallaci ana sallar Juma'a. In ya zanto wannan masallacin misali sukan jinkirta sallah, so a ce misali sai su ɗaya da rabi liman zai fara hudu ba, akwai wasu za su fara hudu ba 12:30 can nesa, sai wani ya je daga nan shagon na can nesa sai ya yi sallah. Kaga in ya dawo shi ya riga ya yi sallah, don haka shi ba a ce masa lokacin da za a yi sallah a nan 1:30 dole ya ce. Amma in ya zanto misali 12:30 sunan na kusa da masallacin za su tada sallah, sai ya ƙi zuwa yana ji ana sallah ya ce shi zai tafi wani can nesa da ake yi 1:30, wannan ba halatta. Sai dai in baya gurin ko wani abu ne daban, amma in yana cikin shagon nan 12:30 liman ya zo an fara huduba, ba halatta ya ci gaba da ciniki alhalin ga liman ya zo ka ji kiran sallah, haramun ne ka ci gaba da ciniki da sai da sayarwa a lokacin. In kai haka kuma ka saba wa dokar Allah subhanahu wataala da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani, wato ku mu'minai da ku ake magana, idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, in aka kira sallah ranar Juma'a, ita ce sallar da liman ya hau minbari, kiran sallar da liman ya hau minbari, to fas'au, ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah, ita ce sallar Juma'a. Wa dharul bay', ku bar ciniki, ku bar saye da sayarwa. Saboda haka duk wanda yake shagon zarar wannan masallacin na kusa da su da suke kiran sallar su sun kira, to haramun ne kuma ya zauna ana sallah shi yana ciniki yana sai da sayarwa. In yi haka to ya saba wannan doka ta Allah.
Ta sai wannan shugaba yake ta mallam, menene hukuncin wanda ya hada jiki da macen da ba muharramarsa ba wajen hawa abin hawa na haya?
To wajibi ne a mutum ya guji wato jiki da matar da ba ta shi ba, matar da ba muharramarsa ba. Allah subhanahu wataala ya yi umarni ga mu'minai maza da mata da su rintsa idanunsu su rage ganinsu daga matan da ba halalinsu ba. Allah ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga maza mu'minai su kame ganinsu, haka nan ya ga mata mu'minai su ma su kame ganinsu daga mazajen da ba nasu ba. To idan har ana umarni a kame gani, ina kuma ga maganar goga jiki ya fi tsanani akan kame gani. To ganin ma aka ce kame shi, kada ya tsirawa matar da ba ta shi ido ba, kada ta kurawa mijin da ba nata ido ba, to ina kuma ga su goga jiki kaga wannan shi yafi muni shi yasa yanzu a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a soka wa ɗayan ku wato allura ta ƙarfi kamar ka ce basilla ta ƙarfi yake ce yafi sauki akan ya shafi matar da ba ta shi ba a kan ya shafi matar da ba ta shi ba to kaga wanda yana nuna cewa abu ne wanda yake haramun ne abu ne wanda yake haramun ne saboda ka baya halatta a hada namiji da mace a cikin abin hawa suna gogayya suna goga jikinta da nashi ko yana goga jikinta da nashi ko cinyata akan tashi ko tashi akan tata wannan aikin haramun ne mai sana'ar da zai rika yin haka ya rika daukan mata da maza a cakuɗe a gwamutse ya sani cewa sana'ar sa da yake yana neman kuɗi ta hanyar haramun yana ci yana cin haramun ne abinda yake samu ta wannan hanya ba halal yake samu ba su ma kuma mazan da suke shiga tare da mata su cakuɗu da matan da suke shiga tare da maza cikin abin hawa su cakuɗu sani suna saɓawa Allah suna fusata ubangiji subhanahu wataala abinda suke yi laifi ne kuma ubangiji ba zai rabu da ba zai kyale su matuƙar ba su tuba sun daina ba wajibi ne akan hukuma wacce take kula da irin waɗannan abubuwa su sa ido zanto ana hana wato masu ababen hawa cakuɗa maza da mata a cikin ababen hawansu da a wasu jihohin za ka samu an yi hakan amma daga baya abubuwa sun yi sassauci an yi sako-sako za ka ga mutane suna irin wannan har ma ta kai ka ga inda suke yin a caɓa da babur kaga namiji ya ɗauko matar da ba ta shi ba ta raba cinyoyinta yana tsakiya kan goyi sana'a yake yi ita kuma buƙata ce ta sa ta hau wannan aikata haramun ne bai halatta ba
to sai wannan yake cewa malam shine ya bar aikin gwamnati amma kuma ba bashi kuɗin barin aiki ba sai bayan shekaru bakwai shi yake cewa malam akwai zakka akan wannan kuɗin idan akwai kuma za a bayar ya za ta kasance zakkar
zai zama ta zakka lokacin da ya karba ba shekarar da ya karba shekarar kawai zai yi zakka in ya kai nisabi amma sauran shekarun da kuɗin bai zo hannunsa ba ba zai fita musu da zakka ba
wannan yake cewa malam shin za a iya yin azumin ramuwa a ranar juma'a
ranar juma'a za a yi azumin ramuwa mutum ne ake bin sa azumi cikin kwanakin da zai rama akwai ranar juma'a ta zo ko a yi zama a ranar juma'a yake da lokaci babu laifi dama abinda aka hana shi ne mutum ya keɓance ranar juma'a da wani azumi na taɗawu'i shi ne aka haramta amma dan na ramuwa wannan babu laifi
wani tambayar kuma suke cewa menene hukuncin sallar wanda yake ganin an tada sallar farilla amma sai ci gaba da nafilar da yake yi har sai da ya kusan rasa raka'a ta farko
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salat fala salata illa al-maktuba in aka yi iqamar sallah babu wata sallah sai ta farilla malamai suka ce idan aka tada sallah mutum yana cikin sallah ya tada nafila idan ya zanto ya kusa kammalawa wato abinda ya rage bai fi ya yi tahiya ba ya yi sallama kaga a nan watakila ma liman bai fara ma karatun sallama kuma bai kabbara harama ba wannan babu laifi ya karasa don ya samu kabbara harama tare da liman za a ce daga lokacin ya katse ta ba kamar yadda Ibn Hazm alaihi rahmatullah shi ke ganin cewa da zarar aka yi iqama to ko kana sallah ko ka katse ta ko katse ta ta katse ita da kanta wata ta lalace shi a ra'ayinsa a fahimtarsa sai da annabi ya ce fala salata babu sallah ba ka sallar ka babu ita da zarar aka iqama sallar ka sai annabi ya ce fala salata sallar ka babu ita amma wasu malamai sun ce a abinda ake nufi ya zanto yana ana cikin sallah shi ma yana tashi to wannan sallar ita ce babu ita in kuma ya zanto raka'ar farko misali ya yi raka'a ta farko zai shiga ta biyu ko ya fara ta farkon ma bai shiga ta biyu ba sai aka zo ana iqama kaga bai yiwuwa har ya yi raka'a ya dawo ya samu liman a kabbara harama a wannan lokacin zai zama shi yana sallah liman yana sallah to sai ya katsa sallarsa in ya katsa sallarsa kada ya ji cewa ko ya rasa sallar domin a nan umarni ya bi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam to aikinsa ba tafiya a banza aikin da ka yi niyya za ka same shi innamal a'malu binniyyat wa innama likulli imrin ma nawa kayi niyyar yin sallah raka'a biyu har kayi raka'a daya akai iqama ka yanke wannan sallah ka shiga tare da liman to wannan raka'a biyin zaka samu ladanta inda baka samu kayi ta ba amma ladanta yana nan domin ka riga kayi niyyarta shine ma'anar wa inna ma li kulli imrin ma nawa duk abinda mutum yayi niyya to yana samun ladansa ko bai samu aikata shi
kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu duka da wannan muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4145 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahama@yahoo.com da kuma shafin fatirrahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar din shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda ke ba mu dama domin gabatar da wannan shiri da kuma amsa tambayoyinku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku ne ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.